Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Talata 5 ga watan Afrilu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Farmato, wani boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a turanci wato kundin Panama ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka. Shugabar asusun lamani na duniya IMF Christian Lagarde ta faɗi yau Talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki. Sannan ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai na nazarin irin nau'ukan 'yan gudun hijira 3,000 da ke tsare da ya kamata a su kasance cikin rukuni na gaba da za a kai Turkiya.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kai harin ƙuna baƙin wake a wani ƙauye da ke kan hanya zuwa garin Difa a can jamhuriyar Nijar. Za ku ji bayanin da kakakin rundunar tsaron Najeriya Janar Abubakar Rabe ya yi a kan kama jigon ƙungiyar Ansaru wadda ta balle daga Boko Haram wanda aka yi kwanan nan. Bayan haka za ku ji cewa har yanzu gwamnatin ƙasar Kamaru bata mika 'yan ƙuna baƙin waken nan da ta yi kirarin cewa ita daga garin Chibok ta fito ba. Za kuma ku ji cewa biyo bayan mummunar gobarar da aka fuskanta a kasuwannin jihar Kano, wasu ƙungiyoyin addini sun fara tarurrukan addu'o'i na musamman. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kawo, amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, masu saurare, ga labaran. Farmato, wani boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a turanci wato kundin Panama ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka. Kundin wanda aka ce shi ne mafi girma da aka taɓa bankaɗowa a tarihin Bul'adama na nuna yadda wasu 'yan siyasa kimanin 143 ciki har da shugabannin ƙasashe 12 suka yi ta amfani da wasu dabarun ƙasashen ƙetare na kauce maharaji da ladabtarwa. Cikin 'yan Afirka da aka ambata a kundin har da wani ɗan uwan shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma da wata 'yar uwar shugaban jamhuriyar demokaradiyyar Congo Joseph Kabila da ɗauraren tsohon gwamnan jihar Delta mai arziki man fetur a Najeriya da ministan mai na Angola, ƙasa ta biyu a arzikin man fetur a Afirka bayan Najeriya. Stanley Achono, jami'in gudanarwar budget, wata ƙungiyar sa kai da kan fassara kasafin kuɗin gwamnatin tarayyar Najeriya dalla-dalla ga talakawa, ya ce ko da yake ba laifi ba ne amfani da wata kafar ƙasar waje, kwarmato wannan kundin ya daɗa jaddada abin da 'yan Afirka suka daɗe da sani game da wasu daga cikin shugabanninsu, cewa suna amfani da asusun ajiyar banki na ƙasashen waje don ɓoye kuɗaɗen jama'a da sukan sace. James Ibori, wanda ya yi gwamnan jihar Delta mai arzikin man fetur daga shekara ta 1999 zuwa 2007, ya amsa laifinsa a wata kotun London a shekara ta 2012 game da laifukan almundahana da ɓadda sawun kuɗaɗen haram. Ibori ya amsa cewa ya yi amfani da matsayinsa na gwamna wajen karkata dala miliyan 75 daga Najeriya ta wajen fakewa da wasu kamfanonin ƙasashen waje. Ko da yake hukumomi sun ce kuɗaɗen da ya karkatar a zahiri sun mazarce dala miliyan 250, tuni aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 13. Wannan kundin ya kuma ambaci Ala Mubarak, wani ɗan tsohon shugaban ƙasar Masar Hosni Mubarak, da Ian Stewart Kirby, shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta Botswana, da kuma tsohon jakadan Zambia a Amurka Atan Shansoga.
Shugaba asusun lamani na duniya, wato IMF a taƙaice, Christine Lagarde, ta faɗi yau Talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki, ciki har da tafiya hawainiya da tattalin arzikin ke yi, da faduwar farashin kaya da kuma tsuke bakiyun aljihu da gwamnatoci da dama kayi nan gaba. Da take jawabi a birnin Frankfurt na kasar Jamus, Ms. Lagarde ta ce, tattalin arziki yayi tafiya hawainiya na lokaci mai tsawo. Ta yadda mutane da dama basu amfana ba, da kuma kafa tushen matsalolin zamantakewa da siyasa a kasashe da dama. Ta kuma zayyana kalubalolin da za a fuskanta a kasashen da suka ci gaba, ciki har da karfin da dala za ta yi har ta jinkirta bunƙasa tattalin arziki a Amurka, da jinkiri wajen saka jari da kuma rashin ayyukan yi a kasashen da ke fama da takardun kuɗin euro, da kuma tangantangal ɗin tattalin arziki da tsadar kaya da za a fuskanta a ƙasar Japan. To amma Ms. Lagarde ta kuma zayyana wasu kasashen da ta ce fa'ida na nan tafe. Ƙasar India, inji ta, na da ƙarfin ci gaba da miƙewa da kuma samun ƙarin kuɗaɗen shiga. A yankin kudancin Asiya kuwa, ƙasashe irin su Indonesia da Malaysia da Philippines da Thailand da Vietnam na ƙoƙari a cewa Ms. Lagarde.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai na nazarin irin nau'in 'yan gudun hijira 3,000 da ke tsare da ya kamata su kasance cikin rukuni na gaba da za a kai Turkiya. Ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da takaddama da aka cimma tsakanin tarayyar Turai da Turkiyar. Yau Talata dai babu wani jirgin ruwa mai barin Girka zuwa Turkiyar. Wani jami'in gwamnatin Girka ya gaya muryar Amurka cewa a ranar farko ta maida 'yan gudun hijirar, wato jiya Litini, an kai mutane wajen 202 ƙasar Turkiya ta jirgin ruwa. Wasu jiragen ruwa sun tashi daga Lesbos ɗauke da mutane 136, yayin da kuma jirgi na uku ya ɗau 'yan gudun hijira 66 daga Chios. Jami'in ya ce babu wani daga cikin waɗanda aka mayar ɗin da ya rubuta takardar neman mafaka. Ya ce kusan dukkanin waɗanda aka mayar zuwa Turkiya jiya Litini 'yan Pakistan ne, yayin da biyu kuma 'yan Siriya ne da suka zaɓi zuwa Turkiyar saboda wasu dalilai na kai da kuma na iyalai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da Jamhuriyar Niger, inda tarwatsewar wani bom na 'yan kuna bakin wake ya halaka fasinjojin wata mota wadda ta fito daga wani ƙauye da ke kan hanya zuwa garin Difa da ke kudu maso gabashin ƙasar. Wakilin sashen Hausa Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanai daga yankin na Difa sun ce motar da wannan lamari ya rutsa da ita ta taso ne daga ƙauyen Ngarwa da ke a nisan kilomita 25 a gabacin Difa a kan hanyar ta zuwa garin na Difa da hantsin yau Talata. Shaidun gani da ido sun ce lamarin ya faru ne a wani lokacin da direban motar ke neman fasinjoji a ƙauyen na Ngarwa kafin ya ankara sai ya ji fashewar wani abu mai ƙaran gaske. Takenke fasinjojin biyu, wata mace da ɗanta, suka ce gagarinku. Suma 'yan kunar bakin wake su biyu sun sheƙa lahira yayin da motar da hatsarin ya rutsa da ita ta yi kacakaca. Mazaunan karkarar da wannan lamari ya afkuna ganin waɗannan 'yan kunar bakin wake sun fito ne da niyyar zuwa Difa, wacce kasuwarta ke ci yau Talata. Hukumomin na yankin Difa sun tabbatar da faruwar wannan lamari yayin da suka bayyana ƙara tsaurara matakan tsaro. Yankin Difa mai makwabtaka da jihohin Borno da Yobe na tarayyar Najeriya na fama da hare-haren kungiyar Boko Haram tun a farkon shekarar 2015, lamarin da ya sa hukumomin ƙasar Niger kafa dokar ta ɓaci a baki ɗayan yankin, tare da hana amfani da hijab da zummar takaita barazanar tsaron da ta tilastawa dubban jama'a ƙaura daga garuruwansu, galibi waɗanda ke kewayen kogin Kumadugu. A baya-bayan nan, shugaban ƙasar Nishar Isu Muhammadu a jawabinsa na rantsuwar soma wani sabon wa'adin mulki ya nanata buƙatar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya domin fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci da ke ci gaba da canza salon yaƙi a kulliyomin. Suleiman Munibarma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Dakatar tsaron Najeriya ta yi ƙarin bayani dangane da yadda za a yi da Khaled Al-Barnawi, shugaban kungiyar Ansaru wadda ta balle daga ta Boko Haram, wanda kuma Amurka ke nema ruwa a Jallu, wanda dakarun Najeriya suka cafke shi cikin kwanakin nan. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
General Rabi Abubakar shine kakakin headquarters tsaron Najeriya.
Samu wannan mutum da aka yi aimi ya gode cewa lalle wannan yakin Allah da ya zo karshe, kuma muna bincike, kuma ga bincike in Allah da kowa zai san abinda zan ƙara bada haske kan kama shi inda kai Allah da.
Kasancewar America tana neman wannan mutumin, kuma a Najeriya kuna neman sarwa Jallo. To yanzu da ke an kama shi din, za a kai shi American ne ko kuma zai iya fuskanci hukunci ne a nan gida?
Ai ka san shi dama yake da ɗan ta'addanci, ai yana buƙatar dukkan ƙasashen duniya baki ɗaya, domin yakin wanda ba na mutum ɗaya ba ko ba na ƙasa ɗaya ba. Kowace ƙasa dole ta huta da wata ƙasa domin a cimma nasara kan a gama da wannan ƴan ta'adda, ko a Najeriya ne kuma a wani wuri. So shi ne muke don saboda haka magana cewa ko ina za a kai shi, in Allah cin Najeriya aka kama shi, duk abin da za a yi ya kamata a yi za a yi, kuma su wanda za su yi ainihin bincike shi, bayan sun gama bincike za a san inda ya kamata a mika shi, kuma kowa zai san inda za a mika shi in Allah ya.
Yau to ranka ne idan aka duba tarihin ta'addanci a duniya da ma Najeriya baki ɗaya, da zarar an kama shugaba ko an kashe shugaba sai su yi whoop su naɗa wani sabon shugaba. In ka duba lokacin da aka kashe Muhammadu Yusuf sai aka naɗa Abubakar Shehu a matsayin sabon shugaba. Ba kwa jin kama Abubakar Barnawi ba zai canza al'amura ba, duba da yadda watakila sai ya naɗa wani sabon shugaba?
Ai ba su sanawa ba, ai su tunan ne suka rage. Ai ba su da yawa, ai suna kare kawai suna ci gaba da domin su gwada matsaya kamar suna nan, amma su kan sun cewa ba su nan wuri, kuma su san cewa ba su da yawa, kuma bayan ba su da yawa su san cewa kafa suke. Ƴan wani tsaron suka rage suna suke irin wannan barazanar da tsoron mulki.
Masana harkokin tsaro masu sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya suna ganin cewa wato suna da mabambantan ra'ayi akan kungiyar Boko Haram da kungiyar Ansaru ta su Khaled Al-Barnawi din. Wasu suna ganin cewa kamar kungiyoyin nan daban-daban ne, yayin da suke ganin cewa kungiyoyin duk ɗaya ne kurun suna ruɗe mutane ne. Ku kuma ne masu wannan yakin, ku ya kuke dauka waɗannan kungiyoyin guda biyu?
Ka gane ko war kuna ainihin ɗan ta'adda ne, ko a ina yake, ko a Najeriya ne ko ba Najeriya ba, duka su munan basu daya cutar da mutane, shajin mutane bayan Allah ya tsare mutuncin su. To duk inda suke daya suke, saboda haka mu dai mun san muna yaki da ƴan ta'adda, kuma muna yaki da wanda suke cutar da ƴan Najeriya, kuma Allah da mun san mun gama da su, kuma za mu gama da su in Allah ya yarda.
General Rabi Abubakar, kakakin headquarters tsaron Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gani sai Allah.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Daga Najeriya kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda gwamnatin ƙasa har yanzu ba ta miƙa wa gwamnatin Najeriya matan nan da ta ce ita ƴar garin Chibok bace, kasancewar babu wanda ya tantance ko ya tabbatar da cewa lallai ƴar garin ce. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu ba ta miƙa matar da ta yi ikirarin cewa ita ta daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok ba, wanda aka kamo daga jihar Arewa mai nisa a garin Limani. Kasancewar makarabin ƙasar tarayyar Najeriya da waɗansu daga cikin ƙungiyar waɗanda aka raba su da 'ya'yansu na sakandaren Chibok sun iso fadan gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin tantance ta, amma sun musanta hakan. Kuma a cikin hotunan da suka zo da shi ba ta daga ciki, kuma babu mai kamanni da ita. Kasancewar shekarunta sun zarta na 'yan matan sakandaren Chibok ɗin, domin ita ta da shekaru sama da 30. Na nemi in ji ta bakin makarban gwamnatin ƙasar tarayyar Najeriya da na ƙungiyar iyayen yaran, amma kafin in ce wani abu sun koma ƙasar tarayyar Najeriya. Amma na tuntuɓi mai bawa ministan sadarwa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru shawara, Malam Adamu Mai Mota, ta wayar ta raho kan wannan mata wanda har yanzu haka take hannun jami'an tsaro a birnin Yaounde. Ga abin da ya ce mini.
Da duka alamu dai tana nan, tunda ba a ƙarasa ba a kammala yadda ake mata ba, tunda dama ita ta gabatar da kanta kan matsayin 'yan matan nan na Chibok da aka taɓa sacewa 'yan Boko Haram suka sace. To shi ya sa aka dawo aka kawo ta Yaounde nan headquarter rundunar sojan Kamaru don ci gaba da bincike. Kuma binciken da aka zo aka yi ya nuna cewa maganan ba gaskiya ba ne, tunda a zahirin haka ta kai 'yar shekaru 30 kafin masu wayance mutanen Najeriya tawaggar Najeriya ta zo. Shi gwamnan Arewa mai nisa ya riga ya dan musanta maganan, kuma hakan yanzu ya tabbata.
ta ɗaya hannun kuma manyan jami'an tsaro ƙasashe guda hudu ne da ke fama da yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram suka gudanar da taronsu a fadar ƙasar jamhuriyar Kamaru Yaounde, wanda suka saba yi a tsakanin ƙasashen nasu guda hudu, musamman ma wanda suke fama da wannan ibtila'i kamar ƙasar Kamaru, Chadi, Nijar da ƙasar tarayyar Najeriya, domin ganin cewa yanzu haka suna ƙoƙari na ganin bayan 'yan ta'addan Boko Haram a cikin ƙasashen nasu. Kasancewan yanzu dai su ma maharan na Boko Haram gwiwansu ya yi sanyi wajen kaddamar da har-hare a waɗannan ƙasashen. Na sake tuntuɓen mai bawa ministan sadarwar na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shawara, Malam Adamu Maimota, ko ya yake ganin wannan taro da waɗannan ƙasashe guda hudu suke gudanarwa domin su cimma burinsu na gamawa da 'yan ta'addan na Boko Haram, ga abin da ya labarta mini.
A gaskiya irin waɗannan taruka suka yi ba sa furta komai, sai dai ga duka alamu taro ne na gani ina aka kwana a wannan yaƙi. Ka san akwai matsaloli da yawa, yaƙi ne wanda an fara shi kuma sai Allah ya san iyakan wannan yaƙin. Akwai lamura da yawa da suka shiga, zancen samar da kuɗin ayyuka da makamai da komai da komai, to shi yasa irin wannan tattaunawan suna yi akai-akai. Sun taɓa yi a headquarters su can na Jamina, sun yi a Najeriya, yanzu ko sun yi a Kamaru. Sai dai irin wannan taron kasan a shin gaskiya ba za su furta komai ba, an san dai sun yi taro don nazarta halin da ake ciki da kuma waɗanne dabaru ya kamata a ci gaba. Kasan yakin yanzu ya ɗan sauya salo, so 'yan ƙungiyar sun bar yin fito na fito kamar yadda suke yi a da. Yanzu dai 'yan mata ko kuma yara matasa suke turowa su tarwa tsaba mazamai cikin kasuwanni ko masallataiya da makamantansu.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Ƙungiyoyin addinin Islama da malamai sun fara gudanar da tarukan addu'o'i na musamman dangane da annobar gobara da ta wakana a wasu kasuwannin Kano da kuma halin matsin tattalin arziki da al'umma ke ciki, kamar yadda dai za ku ji a cikin wannan rahoton ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Ƙungiyar Fitanul Islam ta mabiya ɗariƙar Kadiriyya na daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da tarukan addu'ar a baya-bayan nan, inda aka yi karatuttuka da jawaban jan hankali ga jama'ar ƙasa da kuma shugabanni a matakai daban-daban. Sheikh Musa Al-Qasuini, Sheikh Muhammad Nasir Kabara shi ne ya jagoranci taron addu'ar.
Abin da nake so in ja hankalin al'umma, mafi yawancin musibu da matsaloli da ƙunci wanda 'yan Najeriya suke fama da shi a lokacin yanzu, magana ta adalci ba wannan sabon jagoran da Allah ya bamu ba shi ne umman a ba'isin su ba, amma tare da haka kuma wannan ba zai hana mu kuma mu faɗi kalma ta gaskiya, mu faɗi nasiha. In zan faɗi magana kalma ta gaskiya tsakanina da Allah, gwamnatin tarayyar Najeriya ta yanzu ba ta hausa ita ba yanzu. Irin matakan da ya kamata a ce ta ɗauka na shawo kan matsalolin da al'umma suke fama da su, da sassauta al'umma, da saisaita al'umma, har yanzu ba ta kamo wannan hanyar ba. Yanda matsalar dogayen layuka ta kasa cinyewa a ƙasar nan, bayan yau ana maganar wata goma da samun sauyin mulki. Irin yanda matsalar lantarki take daɗa ƙazanta, take daɗa nan ma da sake. Laraba suna cewa hannu ɗaya baya tafi, daga komai nagartar shugaba, komai gaskiyarsa, dole sai ya lalubi mutanen kirki kuma waɗanda suka san abin da ƙasar take. Mu kanmu al'ummar ƙasar ba zai yi ƙasar mu ta gyaru da mun samu jagora nagartacce, mu kuma kowa yana nan a cikin irin kwamacanarsa, ba abin da ya sauya, ba abin da yake nufin ko yake niyya zai sauya ba. Ubangiji ya gawa mana wannan amsa, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Baga taron addu'a ta musamman, malamai da limamai na ci gaba da tunatar da shugabanni da mabiya kan bukatar kowa ya ringa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa domin samun mafita daga halin da al'umma ta shiga. Dr. Bashir Aliyu shi ne daraktan cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Alfurqan da ke nan Kano.
Wajibi ne a wannan lokaci, wato da babba da yaro da shugaba da mabiyi, maza da mata, a dukufa wajen yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah. A waɗanda suke mata da iyaye da ake ta bukukuwa, a duba irin abubuwan da ake yi na saban Allah a lokacin bukukuwa a dina. Masu mulki a duba riƙe amana, da duba da halin da al'umma take ciki. Hakika mun san an samu ci gaba da wannan mulkin da aka samu saboda an samu hukuma wadda take la'akari da halin da al'umma take ciki. Kamar yadda masana tattalin arziki suke faɗa, daga zarar gwamnati ta fara aiwatar da tsarin tattalin arziki za a samu wato jujjuyawar dukiya wadda yake za a dan samu sayayawa ga halin da al'umma take ciki. Amma kamar yadda wayannan kwararru suka faɗa, suka ce duk irin abin da ake tsammanin za a samu fa zai zamanto takaitacce ne idan ba a yi maganin harkar tsananin man fetur ba. Kuma harkar tsananin man fetur dinnan lalle ya kamata mutane suna da haƙƙi, wato shugabanni su yi bincike a ga wannan matsalar daga ina take. Har yanzu da alama ba a samu bakin zaren ba.
Dama dai kimanin makonni biyu da suka gabata ne Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta zartar da wani kujiri da ke kira ga al'umma su tashi tsaye wajen addu'o'in neman mafita daga mawuyacin hali da al'umma ke ciki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:21. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka. Kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A ƙarshen tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari ya mana da dimbin mutanen da suka halarci babban taron da aka yi can kwanakin baya a Kano akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhado da martabar noma a Najeriya. Za mu ƙarashe shirin da bayanin babban jami'in kamfanin Value Seeds Limited na binciken iraruwa a kimiyyance. Amma kafin nan shugaban manoman masara na jihar Kano mun kai Lagarba zai gama amsa sauran tambayoyin Mahmud Kwari.
An tattauna akan manufofin noma nan da shekara guda na ƙasa baki ɗaya. Kun gamsu da abubuwan da aka tattauna musamman da suka shafi sha'anin noman masara?
Alhamdulillah, ai waɗanda suka tattauna ba masu zama office bane, manoma ne. Waɗanda duk suke rike fatanya ne su tsaya su ce cire min wannan yi min wannan, su suka tsaya suka bada waɗannan tsarin da ya kamata a yi. Tsari ne na manoma, kuma manoma ne suka yi. Ba manoman riga bane, alhamdulillah mun yaba da duk abin da aka tsara nan. Kuma muna fatan manoma waɗanda ba su samu zuwa ba su ba mu goyon baya da haɗin kai. An tattauna abin da zai amfane mu gaba ɗaya.
Da akwai tsarin da ake yi gwamnati ta shigo ta dinga sai a shekarun baya can misali.
Baya can gwamnati tana saya, musamman mu a nan Kano gwamnati tana saya. Tana ajiyewa wanda shi ne in wahala ta yi wahala ko yanayi ya canja takan ɗan fito da shi ta yi wa al'ummar gari rangwame ta sayar musu.
Ba kwa ganin ya dace yanzu gwamnati ta farfaɗo da irin wannan tsarin maimakon a ce an yi wani tsari daban?
Faraɗe ba za mu goyi da wannan ba. Mun samu lokacin da gwamnatin in ta ce a yi ba manoman take kira ba, ba 'yan ƙungiyoyin take kira ba, sai a raba abin ga manyan ma'aikatan gwamnati su kuma su tafi kasuwanni su je su sayo ruɓaɓɓe su kasu ajiya su kuma a ba mu. Mu wanda muke nomawa na wannan shekara muke kawa kai tsaye ba kamar yadda su manyan jami'an gwamnati za a ba su dama su je su sayo ruɓaɓɓe ko na abokansu ne da suka noma suka aje ya ruɓe su kawo mana ba.
Kamar yadda na shaida muku a baya, kamfanin Value Seed Limited na binciken iraruwa a kimiyyance ya tura wakilan shi wajen babban taron na Kano. A nan ma Mahmud Ibrahim Kwari ya samu shugaban kamfanin kuma sun tattauna kamar haka.
Sunana George Zangi. Kamfanin mu Value Seeds Limited mun shahara wurin bincike ta gefen kimiyya na iraruwa irin masara, shinkafa, waken soya, farin wake, dawa, gero da kuma kayan lambu irin su tumatur, cabbage da sauransu. A wannan taro mun zo ne saboda mu ji yadda gwamnati za ta tafiyar da harkar noma a wannan shekara zuwa gaba.
Galibi wasu manoman suna kokawa da yadda idan kun bullura sabbin irai kuka tsuga musu kuɗi.
Akan samu irin wannan yanayin, amma a wannan shekaran kamfanoni mun samu ƙungiyoyi da muka kafa waɗanda duk wani sabon irin da aka fito da shi maimakon a ba manoma a kuɗi mai tsada za a rage musu farashi yadda za su fara gwadawa su gani su ga alherin da ke cikin shi kuma su fahimci cewa sabuwar dabara ce ta zo yanzu na noma da zai bunƙasa musu abin da suke samu a gona ba tare da sai sun ƙara girman gonan ba. Kamar yadda aka yi a taki, idan su sun fahimci cewa akwai riba wurin amfani da sabon iri maimakon kowanne shekara idan aka noma a ja iri daga cikin abin da aka noma daga nan sai a ci gaba. A yanzu muna abubuwan da zai taimaka ma manoma, kananan manoma. Kananan manoma a wurinmu shine wanda suke da hectare 2 zuwa ƙasa. Mun fito da dabarun noma a ingantattun kimiyya da zai taimaka ma irin waɗannan manoman a gefen shinkafa da masara. Akwai akwati mai gaba daya da muke kiran shi a yanzu, wanda idan manomi ya sayi wannan akwatin, koda na masara ne ko na shinkafa, na masara muna kiran shi value kit, komi da manomi yake bukata a ciki, daga iri zuwa magani zuwa taki akwai a cikin wannan akwatin. Kuma farashi ne ba mai yawa ba, wanda zai iya saya. Sannan idan ya je gona ba sai ya sake fita komai zai nemo wani abu ba. Akwatin, kowanne akwati ɗaya ya kunshi kayayyakin noma da zai mai kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na hectare. Sannan a gefen shinkafa ita ma mun fito da wannan kimiyya. Zuwa wurin wannan taron muna son mu ga cewa duk da dai muna tafiya da yanayin kimiyya zai taimaka ma manomi a Najeriya da kuma manoma gaba ɗaya, muna son mu ga wanda ina ne gwamnati ta dosa, don saboda mu ma mu saita idan abubuwan da muke yi bai shafi abin da gwamnati take son ta tallafa ma ba, sai mu gyara. A kasashen da suka ci gaba, duk lokacin da kake kasuwancin da gwamnati bata sama ido ba, a gaskiya zaka dade kafin ka samu bunƙasa ko wani kai rawan gani.
To baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan akan babban taron da aka yi kwanakin baya can a Kano akan harkar noma da kuma neman hanyoyin horhodo da martaba noma a Najeriya. Godiya ta musamman ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari, wanda ya tattauna mana da dimbin mahalarta taron. Yanzu a madadin shi Muhammad Ibrahim Kwarin da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ne ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya, sai an jima mu saki haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
A gaida Halima Jimrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ta Ilyasu Muhammad Tungan Bako ne, kace haba ƴan majalisar jihar Nasarawa, ba hamata iska da kuka yi tsakaninku abun kunya ne, ganin cewa ku ne shugabannin al'umma. Duk abin da sulhu bai kawo ba, tashin hankali ba zai kawo shi ba. Ya kamata ku yi abin da zai amfani al'ummar jihar ku, ba wanda zai raba kawunansu ba. Ta gaba ta fito ne daga Buba Mai Goro Gashuwa, kace shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka dakatar da karban kudade daga hannun barayin gwamnati. A yanzu Najeriya ta samu kudaden da shekara da shekaru za ta iya rika kanta ba tare da fuskantar wata matsala ba. Ya kamata ka fara yi wa 'yan Najeriya aiki su fara gani a kar. Da ƙarshe sai wacce ta fito daga Sani Mai Lange-lange da ango malamin makaranta Yauri, kuka ce muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalai da 'yan uwan shahararren mawaƙin ƙasar Hausan nan, marigayi Alhaji Sani Aliyu Dando. Allah ya ji kansa da rahama, ya karbi bakuncinsa, ya yafe masa kurakuransa, ya sa aljanna ce makomarsa, ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari.
To madalla, kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, kwarmato wani boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a turance, wato kundin Panama, ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka. Shugabar asusun lamuni na duniya IMF Christian Lagarde ta faɗi yau Talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin, inda za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wani irin haɗin kai ya kamata 'yan ƙasa su baiwa jami'an tsaro game da sajewa da jama'a da 'yan Boko Haram da ke tserewa daga daji kan cikin 'yan kwanakin nan? Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Chang, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.